الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دعوك قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود الأليك أدود الثلاثين دهدوك كما سيدي دهد دعوات انتفت نشكرا تجبود يدقوم شعوك تميلادية زام تاش آية أشرن دهدو أجن سورة الأنفال أكراتم من تفسير القرآن tambayoyin da suka zo mana wanda aka dauko da su ina kafin mu fara ɗan uwa da suke rubuta tambayoyi ba sa ji watakila har a zo a gama azumi duk shekara ana samun wannan saboda tambayoyin suna da yawa kuma duk da muna ɗaukar muna ba su lokaci fiye da yanda ma wato ya cancanta a ba su saboda har wani lokaci har su wuce su raba daidai tsakanin da lokacin tafsir saboda yawan tambayoyin don haka wanda ba su amsa tambayoyin ku ba sai su yi haƙuri idan an dawo karatuka bayan sallah za a iya aikowa insha Allah sai amsa musu wannan yake idan mutum yana azumi sai ya fitar da mafi a sakamakon tunani ba tare da ya taɓa mace ba shin azumin shi yana nan ko ya kare idan saboda tunani ne ya fitar da mafi ba tare da ya taɓa mace ba ko ya shafa jikinsa wannan azumin sa yana nan sai ci gaba amma kuma ya istighfari saboda yana daga cikin arrafa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce yayin da mutum yake azumi fala yarfut wala yasuf kada ya rafa duk arrafa shine dukkan magana da take tayar da sha'awa take motsa gariza to haka dalika abinda ma zai tsaya ya tunanin sa dan ya motsa wannan gariza yana daga cikin al'amal da azur wato aiki wanda yake mummuna wanda bai dace ba wanda azumi ya wajaba bawa ya farkace kansa daga gare shi menene hukuncin wanda ya manta karatun fatiha a cikin sallar farilla wanda ya manta karatun fatiha a cikin sallar farilla ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah dan haka wannan raka'ar da bai yi karatun fatiha ba ta wato ba shi da ita ba ta inganta ba sai ya sake yin wannan raka'ar saboda haka sai ya gini ya danganta da a wace raka'a ce in a raka'a farko ce sai bayan ya yi ruku'u sannan ya tuna to zai dawo ya yi fatihar sannan ya sujada ba'adi amma in har ya fi da rukuni ɗaya alal misali ya sai sujada da sai ya ci gaba da wata sujadar ya taso ya yi ilga'in wannan raka'ar raka'a biyu sai ta zamanto raka'a farko in ya sallama sai ya yi sujada ba'adi akan ƙarin da ya yi in a raka'a ta biyu ce haka ma zai yi raka'a ta biyu ta uku sai ta koma ta biyu wa haka za idan kuma a surar da ya zamanto cewar alal misali sai rana raka'a ta hudu sai yake tunanin cewar a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba to kuma gashi ya riga ya yi raka'a ta uku fatiha sai a raka'a ta hudu ne ya tuna to a nan wajen sai ya ƙara raka'a ɗaya ya karanta fatiha kawai surar da bai karanta ba ya zamanto abinda ya zamanto sujadar da zai yi sai ta dauke masa zai zamanto yayi ƙari yayi dadi sai ya sujada qabli kafin sallama wallahu ta'ala a'lam naji wani malami yana cewa idan mutum ya ci ko ya sha da ganganci a watan azumin watan ramadan ba kafara ba azumi sun bane sai dai yayi azumi daya sannan yayi ta tuba malam haka ne idan haka ne dan Allah menene hujja akan haka wannan malamin da yake fatuwa da shi yana fatuwa da abinda waɗansu malamai suka tafi a kai ne wanda yake shine mazhabar Imam Shafi'i da riwaya a mazhabar Imam Ahmad wanda yake kuma ita ce al-mazhab a wajen su sabanin mazhabar Malik da Imam Abu Hanifa wanda suka ce mutumin da ya karya azumi da gangan ko da ci ko da sha ko da saduwa da iyali kafara ce akan sa kuma akan sa suka dauki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda yazo yake ya sadu da iyalinsa a cikin Ramadan su waɗanda suka ce mutumin da ya ci ya sha da gangan zai rama ɗaya ne kawai ba zai yi kafara ba zai yi ta istighfari ne sun dogara da cewa mutumin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya kafara saduwa yi da iyalinsa saboda haka suka ce saduwa da iyali daban take da ci ko sha saboda haka tunda nasbi ya zo a kansa ba za a yi kiyasin mai ci ko sha da mai saduwa da iyali ba saboda saduwa da iyali a ɗaya daga cikin nau'i ne da ake karya azumi don haka kuma nau'i ne wanda yake a gangancin da ke cikin sa ya fi gangancin da ke cikin ci ko sha, kuma tunda sun ce nassi a kansa ya zo kuma ba za a yi kamanta waninsa da shi ba, tunda ya ayyana, tunda mutumin da ya zo ya ce ya halaka a cikin Ramadan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai ya ce ya faɗi da iyalinsa, to hay'ar da ta zo shi ne ya sa aka ce ya yi kafara, ko kuwa ruwan da yana cewa ya halaka ya sa ce ya yi kafara, abinda ya sa aka ce ya yi kafara saboda ya faɗi da iyali, saboda haka sai suka ce wannan shi ne mujibin kafara, dalilin su kenan. To ta zahirin hadisi suna da hujja, saboda sun ɗauki sun ce wannan shine zahirin hadisi, amma shi da sha nassi bai zo a kansu ba. To amma idan mutum ya tsaya ya duba ma'ana, sai ga san cewa hujjata su ba su da ƙarfi, domin Allah maɗaukakin sarki ya ambaci jihadi, ya ambaci saduwa da iyali tare da ci da sha a cikin abin da ake tsare su a cikin Ramadan, saboda haka Allah ya daidaita tsakaninsu. A kiyasi kuma shine ka ba mu hukuncin abubuwan da suke daidai, ka ba su hukunci ɗaya. Tunda Allah ya daidaita su, to ba za ka ba mu ɗaya hukunci, sauran kuma kace ba za ka ba su hukuncin ɗayan ba. Abubuwa guda uku ne Allah ta'ala ya ce a Allah maɗaukakin sarki ya ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Yanzu a cikin dare kenan, bashiruhunna kurun baki matan ku, wato ku kusance su da saduwa, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abinda Allah ya wato ya hukunta wato ya kaddara muku na shine na haihuwa, wa kulu washrabu ku ci ku sha, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Haske alkhaytul abyad wato yankin farin dare shine hasken alfijir, ya bayyana gare ku daga duhun dare. Kuma atimmu siyama ila al-layl, sannan ku cika azumi zuwa dare. Me ya cika azumi? Shine kada ku kusance su, kada ku ci, kada ku sha har sai dare yayi. Saboda haka wa'annan abubuwan guda uku Allah ya daidaita su a cikin Al-Qur'ani, ya ba su hukunci daya. To at-tafriq bayna al-mutamathilin, bambanta tsakanin abubuwan da suke daya a bisa misali, ko kuma at-tauhid bayna al-mustariqin, ko kuma daidaita abubuwan da suke daban, wannan duk tsakanin hukuncin hankali ne da shari'a ta tabbatar da shi da ta zo da shi. Saboda haka hukuncin ci da sha daidai yake da hukuncin jima'i a cikin azumi, da haka wanda ya sadu da iyalinsa zai yi kafara, haka zalika wanda ya sadu da iyalinsa da gangan zai yi kafara, haka zalika wanda ya ci ko ya sha da gangan zai yi kafara. Wannan shine abin da muke fatuwa da shi, shine abin da yake dalili ya nuna shine hujja su take da ƙarfi. Wanda kuma yace ya dauke yake fatuwa da mazhabar Imam Shafi'i ko mazhabar Imam Ahmad, to wannan idan har hujja ta bayyana gare shi kuma shi ahali ne ya wannan fatuwar, to yana da madogara kamar yadda na ambata. Amma mutum a kada ya riko da wannan kaulin, saboda kauli ne wanda yake mai rauni, kuma sannan a wuri wanda yake mashhurin mazhaba shi yake aiki da shi, akwai garari a cikin wannan, akwai suka a cikin addinin mutum, mutum ya ganganta karya azumi idan yana ganin kan cewa ba zai kafara ba, saboda ya ji an yi masa fatawa da cewa akwai malamai da suka ce haka, saboda haka ya cozarta alfarmar watan Ramadan. Wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwa masu rauni da za su iya suka a kan adanar mutum. Ɗaya daga cikin hujjan Malik rahmatullahi alaihi da Imam Abu Hanifa shine kan cewar illar da aka ce ai kafara intihaku hurmati shahr, keta alfarmar watan Ramadan. Saboda haka in ka keta alfarmar watan Ramadan da saduwa da iyali, ko ka keta alfarmar watan Ramadan da ci ko sha, duk ɗaya ne. Don haka kafara ta hau kan mutum. Duk waɗannan dalilai da suke ƙarfafa mazhabar Malik wallahu ta'ala a'lam. Sannan yake cewa menene bambanci tsakanin waɗannan rukuni, wajibi, sharadi. Rukuni, abinda ake nufi da rukuni da kuma wajibi a mazhabar Imam Malik duk ɗaya ne. Ma'ana abinda yake juz'i ne na ibada, wanda ba zai yiwu ibada ta tabbata ba sai da shi, kamar kafara harama a cikin sallah, kamar niyya a cikin sallah, kamar barin ci da sha da saduwa da iyali a cikin azumi, wa'annan duk rukunai ne, kamar tsayuwar arfa lokacin aikin hajji. Duk wanda bai samu rukuni ba a cikin ibada, to ba shi da ibada, dole sai ya dawo ya yi wannan rukunin. idan mutum bai samu ranar arfa ba bai samu tsayuwar arfa ba ba zancen hajji ta riga ta wuce hajji ya wuce wannan shine rukuni shine wajibi a mazhabar malik a mazhabar imam abu hanifa suna bambancewa tsakanin rukuni da wajibi rukuni shine abin da yake ya tabbata da dalili qat'i wanda yake shine kamar farilla din shine rukuni ta shine rukuni a wajen malikiya wajibi kuma shine wanda ya tabbata da dalili wanda yake ba qat'i ba ma'ana dole ne a yi shi amma in ba a yi shi ba za a iya yi masa kafara ko za a iya gyara shi shine kamar idan mutum kamar zaman tarihi a cikin sallah su suna ganin sa wajibi ne haka mazhabar imam ahmad ibn hanbal suna ganin wajibi ne wanda zaka iya wato zaka iya tayar da koma wato zaka iya yin abinda zai sauke maka barin wannan kamar al misali kamar ka bata tahiyya ba da zama domin tahiyya zaka yi sujada ka bi kaga ba za a ce dole sai ka dawo kayi tahiyya ba sabanin in ka bar fatiha dole sai ka dawo kayi fatiha to wannan shine wajibi a wajen imam abu hanifa da kuma a mazhabar imam ahmad ibn hanbal amma a mazhabar malik wannan ba wajibi bane wajibi da rukuni duk abu ɗaya ne abin da yake suke ce ma wajibi a babin sallah shine suke ce ma wato a sunna a mazhabar malik amma a babin hajji duk ɗaya suke a babin hajji rukuni shine abin da yake dole sai ka yi shi domin ibada amma wajibi shine wanda in ka bar shi za ka iya yin yanka ba sai ka koma ka yi shi ba in kai yanka sai ya zamanto a maimakon wannan wajibin da ka bari saboda haka a babin hajji duk ɗaya suke duk mazhabobin nan ɗaya suke da malik da shafi'i da imam ahmad da imam abu hanifa duk ɗaya suke a babin hajji wajen rukuni da wajibi a wajen sallah shine suke da bambanci sharaɗi kuwa shi baya daga cikin aikin ibada yana abu ne wanda yake a wajen ibada shine wanda yake idan kai idan akwai shi ana wato idan ya samu idan babu shi babu ibada amma idan akwai shi to ba lallai ya zamanto ko akwai ibada ko babu ita ba kamar alwala dangane da sallah in babu alwala babu sallah amma in akwai alwala bai nuna in kana da alwala kuma dole sallah za ta samu ba inda ta sha bamban da illa kenan inda ta sha bamban da asbab kenan wa'annan zai sa daga cikin ta'arifat na usul shi yasa zaka ga ana faɗan sharuɗan sallah sharuɗan sallah kaga babu abin da yake daga cikin ayyukan sallah din abubuwa ne a waje kamar fuskantar kibla sanya tufa a rufe al'aura shigar lokaci fuskantar al-kibla yin alwala da tsarkin wurin da za ka yi sallah da tsarkin tufafin da za ka sa duk wannan kaga ba su da alaka da sallah ba ayyukan sallah ba ne saboda haka wannan suna ake ce ma sharuɗai kuma sharuɗai akwai sharuɗin inganci akwai sharuɗin wajibi duk wannan bayanin su a cikin littafin fiqh yake wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم
نعم الله جل وعلا يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيمان استجيبوا لله وللرسول وأمسى مع الله من ذنك إذا دعاكم لما يحييكم إذا من ذن الله يكراكم يزوى دعبن ذي را يردكم وعلم يزوى دعبن ذي را يردكم wa'lamu anna allaha yaqulu bayna al-mar'i wa qalbi kusani cewa Allah yana kangewa tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilayhi tuhsharun kuma cewa shi Allah gare shi kadai ake mayar da ku ba ga wani ba wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wadda idan ta afku ba ta shafar waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku kawai واعلموا ان الله شديد العقاب كسن cewa Allah ne sananin ukuba ne Allah madaukakin sarki yayi kira ga mu'minai da sifar su ta imani wanda take sanya su su karba daga Allah kuma su cancanci su cancanci shari'a ta zo musu daga Allah dan shari'a ga wanda suke imani shi yasa shine hikimar bude kitabin da ya ayyuhal ladina amanu dan a tunatar da su cewa dan fa kun ba da gaskiya ne Allah yake muku haka dan fa kun yi imani ne shi yasa kuke samun wannan shari'a shi yasa waɗannan umarce-umarce suke zuwa muku Allah yake istajibu lillahi ku amsa kiran Allah wa al istijaba shine wato al ijaba wato ku amsa ma Allah idan ya kira ku da kuma idan Allah da manzansa suka ci idan Allah da wato ku amsa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah amsa kiran Allah shine kiran da yayi muku na ku bi shi da duk kiraye kirayen da Allah zai ya ayyuhal ladina amanu ya shiga cikin wannan amsa ga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karrara shi da cewa istajibu lillahi walir rasul kuma ku amsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan wajen domin a nuna cewa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kira akwai amsa ma kiran sa da zai zama to na aidiyayya gare shi akwai amsa ma kiran sa na cewa idan ya kira ku yace ku zo in yayi lidai to shi ma ku amsa masa domin kiran iri amsa kiran iri biyu ne kiran amsa kiran ka'a shine bin umarni da kuma amsa kiran da'a shine in yace ku zo ku yi wato idan ya kira ku da kira kan ku zo wato ku amsa masa wannan kiran ku amsa wannan kiran da ya muku shine kamar yanda ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yana salla a cikin masallaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa kiran ba sai bai idda sallah sai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Abu Sa'id baka karanta a cikin me yasa baka amsa kira na ba da kaji baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum sai ce ya rasulullah ina sallah ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa baka karanta wannan aya ba sannan sai ya ce to zan karanta maka wata aya zan karanta maka wata sura kafin ka fita daga masallacin nan Allah bai saukar da wata sura da ta kai ta girma ba la a cikin la a cikin at-taura wa la a cikin injila ya rike hannunsa suna tafiya yaga har za a fita daga masallaci bai gana ya rasulullah surar da zaka gaya mu sai ya karanta masa fatiha yace ya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utituhu ita ce ayoyi bakwai da ake yawan maimaita su kuma ita ce alqur'ani mai girma wanda aka bayar to wannan istijaban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake me yasa baka amsa ba shi ita ce nau'i biyu ta istijaba shi yasa aka ce istajibu lillahi wa lir rasuli aka karfafa lir rasuli dan a nuna ɗaya nau'in na istijaba amma kaga a cikin suratu ali imran da yake da'a kawai ake nufi ba a maimaita da lamul jarri ba aka ce alladhina tajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qahr waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa kaga anan wajen da yake da'a ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku fito mu je mu bi ku fito mu je mu bi sawu kafirai mu bi sawu su Abu Sufyan bayan yakin Uhud sai waɗanda suka amsa ma Allah da manzansa suka fito suka tafi tare da shi nan sun yi da'a yasa kawai aka ce alladhina tajabu lillahi war rasul domin domin nau'in istijabar nau'in ɗaya ne na da'a to amma anan wajen da yake an hararo ɗaya nau'in na da'a shi yasa sai aka karrara ambaton lir rasuli aka ce ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum idan manzo ya kira ku zuwa ga abin da yake rayar da ku kaga nan sai aka ce makirayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce kiran nasa amsa da kiran nasa amsa ma Allah ne amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah ne dan haka kaga ba a ce idza da'awakum idan su biyu suka kira ku wato sai Allah ya kira sanan za ku amsa masa a'a in kika amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku amsa kiran Allah saboda haka waɗanda suke cewa sai Qur'ani kawai za su bi ya kamata su farga da irin waɗannan dalilai su gane kan cewa kuskure a kan fada su ga Allah madaukakin sarki yana cewa idan kuka wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ya zuwa ga abin da zai rayar da ku ku amsa ma Allah ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka amsa wannan kiran na annabi sallallahu alaihi wasallam amsa ma manzon Allah amsa ma Allah ne amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ya kira ku zuwa ga abin da ya kira yadda ku me ya kira yadda ku nan malamai sun amsa wato sun fadi abubuwa da dama wadansu sun ce ma'ana ya zuwa ga musulunci ko kuma ya zuwa ga alqur'ani domin alqur'ani shine ya kira yadda mu musulunci shine ya kira yadda mu shine rayuwar mu don aka raba mu da musulunci shikenan me bambancin mu da arna me zai ba mu izza me zai ba mu karama me zai ba mu abinda zamu sirrince mutuncin mu da al'auran mu da sauransu in ba musulincin ba saboda haka musulunci shine rayuwar mu shine ya kira yadda mu wadansu malamai sun ce shine jihadi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ga jihadi domin a cikin jihadi anan rayuwar ku take domin musulmi ba za su tsare sujjar addinin musulunci ba sai ta jihadi saboda haka idan ya kira ku zuwa ga jihadi ku amsa kiransa domin shi kuma jihadi abu ne wanda yake jama'a ce take yi mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai dole sai ya samu mataimaka wanda za su taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai aka kallafa masa ya tashi ya je jihadi shi kadai faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka ka suka je kai yaki a tafarkin Allah ba a tsora maka kowa ba a tsora maka nauyin kowa in ba kanka ba saboda Allah madaukakin sarki ya namunce masa cewa ko shi kadai ne ya tafi Allah zai taimake shi da mala'iku to amma jihadi aiki ne na jama'a kuma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban daula domin jihadi sai daula ce take yi waɗansu tsirari ba za su fito ce za su yi jihadi ba sai daula ce umarni ne wanda yake sai shugaba kamar tsayar da haddi ne tsayar da haddi ba wanda ya tsayar da haddi sai shugaba mutane kawai ba za su ce ɗan unguwa su to daga yanzu za mu rinka tsayar da haddi duk ɓarawa za mu yanke masa hannu duk wanda muka gane shi ya yi abin da ba daidai ba za mu yi masa ta'aziri a ce ga zo ko ga abubuwa da za a yi aka yi haka sai fauda ta samu a cikin al'umma sai rikici ya samu sai rudu ya samu ba a zama al'umma ita ce take yin jihadi to shi yasa aka yi umarnin kan cewa a amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na jagora na shugaba yayin da ya kira kan cewa a fito ya zuwa ga abin da shine zai tabbatar da kariya ga al'umma jihadi zai rayar da al'umma saboda idan ba su jihadin ba sun kare kansu za su zamanto babu al'ummar in babu al'ummar sun mutu kenan al'ummar ta mutu idan al'ummar musulmi ta mutu musulmi sun mutu to shi yasa aka ce idan ya kira ku zuwa ga abin da ya kira yadda ku wannan idan ya kira ku idan da aku yayin da ya kira ku ba kaidi ba wato kayyadewa ake cewa sai in ya kira ku zuwa ga jihadi ne za ku amsa kiran sa ba sai in ya kira ku zuwa ga abin da rayuwar ku take a ciki za ku amsa kiran sa a'a wannan sifar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk kira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku rayar da ku zai a cikin duk kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin rayuwa a gare ku daga manya-manyan al'amura kamar jihadi har ya zuwa ga kananan abubuwa kamar yadda za ku tsuguna a cikin banɗaki fi qada'ul haja fi sarki rayuwar ku ne domin akwai rayuwar zuciya a ciki yayin da duk ka bi umar duk abin da umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi rayuwar ku tana nan rayuwar ruhi ko kuma rayuwar jiki da rayuwar al'umma saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam haka sifarsa take kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tadbita wa idan la atinahum min ladunna ajran 'azima wa la hadinahum siratan mustaqima idan da a ce sun aikata abinda aka yi umarci aka yi musu wa'azi da su aikata shi aka hore su da su yi wannan da ya fi alkhairi a gare su kuma shi ne zai tabbatar da imani shi ne zai fi tabbata a gare su wajen imani da sun yi haka kuma sai mu shiryar da su tafarki madaidaici mu ba su lada mai girma saboda haka abubuwa guda hudu a cikin bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi lada mai girma tabbatar imani da shirya ya zuwa ga tafarki madaidaici komai kankantar abin wanda yake nuna kan cewar dukkan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki rayuwa take ga mutum rayuwar zuciya rayuwar rai da kuma rayuwa ta gangan jiki da kuma rayuwa ta al'umma babba a cikin wannan shine rayuwar zuciya rayuwar rai ita ta fi komai domin wanda yake a Allah madaukakin sarki ya kamanta mushrikai da kan cewa su amwatul ghairu ahya matattu ne ba rayuwa ba saboda me saboda zuciyarsu ba ta dare ba su da wannan rayuwar ruhi to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta kiransa wannan sifa ce ta shifa sifa ce take bayyana nau'in kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam kira ne wanda yake rayar da duka to sannan Allah yake ku sani cewa Allah yana katankangewa yana wato yana karewa tsakanin mutum da zuciyarsa wannan wa'idi ne ban tsoro ne cewa ku hankali da sha'anin Allah kana tsammanin a zaka iya amsa kiran Allah ko yaushe ka so saboda kana ganin zaka iya ce ma zuciyarka ta yi to tsakaninka da zuciyarka akwai Allah sai Allah ya so sai Allah ya yarda domin Allah shi yake juye zuka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman zuka ka suna tsakanin ɗan yatsu biyu daga ɗan yatsun Allah ar-rahman yana jiya su yanda yake shi yasa in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantsuwa sai yace la wa muqallibal qulub ba haka bane na rantsi da wanda yake jujjuya zukata kuma daga cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yawan yi a cikin sujada Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah kai ne mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda haka wannan yana nuna ma mutum yarji tsoron Allah cewa Allah yana nan tsakaninka da zuciyarsa da zuciyarka ta karkashin ikonsa take saboda haka idan baka amsa kiran Allah yanzu ba kana tankahon kan cewa ai za ka yi daga nan gaba to lokacin da kake tsammanin za ka yi din in Allah ya hana zuciyar ta yi ba idan Allah ya tsare zuciyar an fahimta saboda Allah shine yake sha makan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa wa'lamu anna Allah yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi kusan wannan to an kawo da lafazin wa'lamu domin ihtimami domin a himmatu da sanin wannan hakika wanda yake usul wanda yake wato wa'azi ne ga mu'minai kan san cewar Allah madaukakin sarki wato cewa zuciyarsu ba su da cikakken iko akan zuciyarsu bal Allah shine mai iko akan zuciya saboda haka wannan yake wajabta mana mu rinka yawan roƙon Allah madaukakin sarki ya juye zuciyar tamu ya zuwa ga da'a ya tabbatar da zuciyar mu akan bautar Allah wa annahu ilayhi tusharu kuma cewa Allah gare shi za a mayar da ku Imam al-Bukhari a wajen tafsirin wannan ayar ya kawo hadisin da na ambata hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wanda a kusan kucin ma'anarsa akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab shi ma irin abin da ya samu da Abu Sa'id ya samu gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hatta yana Ubay yana cikin sallah bai amsa masa ba saboda haka sai da idan da sallah ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa baka amsa kira na ba yayin da na kira yace ya rasulullah ina sallah ne yace baka karanta a cikin alqur'ani fadan Allah ya ayyuhan ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum sannan shi ma kutun kutun abin da ya samu ga Abu Sa'id ya faru a gare shi shi ma Allah ya san amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi suratul fatiha da matsayin ta to anan malamai suka ce me hukuncin a wannan hadisin zahiri ne cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkarin rashin amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke sallah da hujjar cewa suna sallah domin an samu ta'arud na wajibi sus a cikin zuciyarsu ta'arudul wajibain ne amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne saboda wannan aya dan da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa musu hujja ita kuma nafila yayin da mutum yake nafila me hukuncin in ka bude nafila ka cika na wannan nafila akwai sabani maliki na ganin wajibi ne saboda Allah ya ce la tuqilu a'malakum kada ku bata aikin ku in ka fara aiki dole ka cika sauran malamai suka ce ba wajibi bane dan haka in ka shigo in ka fara sallar nafila aka tada itaba kawai sai ka fita baka bata sallar ka ba koda kai koda ka kunna raka'a kamar yadda yake a mazhabin Shafi'i da Imam Ahmad saboda cika na wato saboda nafila ce ka kare ta kamar yadda fara ta bai zama to wajibi ba cika ta ma bai zama to wajibi ba saboda haka hujjar a wanda yake kuma wannan hadisin hujja ne a gare su zai karfafa matsabar su Annabi sallallahu alaihi wasallam yema Ubay da Abu Sa'id bin Kari cewa ai da kake yin nafila da kake sallar da na kira ka amsa kira na wajibi ne wannan kuma da kake nafila ne sai ka bar sallar ka zo wajen shine abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai Ubay yace la a'udu li dalika abadan ya rasulullah ba zan sake wannan ba abada kawai da yazo a cikin sunan Tirmidhi wanda ya nuna kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari wanda yake kuma wannan shine matabar malamai cewa wajibi ne idan mutum yana sallah da akan da raina zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai fita daga sallar ya tafi ya amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sabanin su shine idan ya amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama Annabi ya umarce shi in ya dawo zai saki sabuwar sallah ne ko ka zai ci gaba ya dora akan wannan sallar ta baki ko ba ta baki ba. Sallah ba ta baki ba me zai baka ta a cikin ibada yake zuliya dai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ga raka'a biyu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai zuliya dai yace a kusurati salatu ya rasulullah am nafi an rage sallah ne ya rasulullah ko ka kamanta ne yace kullu zalika lam yakun ba abin da ya faru dukkan biyun ba su faru ba sai yace bala kad kana zalika ai abin ya faru sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a haqqun ma qala zuliya dai abinda zuwa jini ya faɗa da gaskiya ne sai sahabbai suka amsa da sahabbai suka amsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai kai aka dora akan wannan sallar sallar ta baci ko ba ta baci ba ba ta baci ba tare da cewa an yi magana saboda haka maganar da mutum yayi saboda maslahar sallah ko kuma saboda magana da bisa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta baci sallah ba saboda haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum yaje ya amsa kiransa ya gaya masa abinda zai gaya masa sai dawo kawai ci gaba da sallah wannan zuwan da ya wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sallah ne wannan shi ne azhar alwajhain a wajen malaman malik kamar inda wannan mai bulghatu salik a asawi mai bulghatu salik a sharhin al-sharhu as-sahih ya faɗa shi ne al-azhar a wajen malaman malik su ma kauli biyu suke da shi haka zalika a bisa wannan idan mutum ɗaya daga cikin iyayensa suka kira shi yana cikin sallar nafila yaya zai yi shi ma yankewa zai yi musamman idan ya fara nafila kenan suna tafsiri suna cewa idan ya ka aiki idan wato zai iya gaggauta sallar sannan ya amsa kiran su to ya gaggauta sallar sannan ya je ya amsa kiran bisa ka'idar da suke cewa tahsilul maslahatain aula min tahsil ihdahuma wa ihdar al-ukhra samar da maslaha guda biyu ya gudun ka samu maslaha daya ka jefar da daya zai samu maslaha biyu maslahar ya cika sallah maslaha kuma ya amsa kiran iyaye ya tafi sai yake zai dauki maslaha daya ya jefar da daya in ya fita daga sallar ya tafi wajen iyaye wanda yake ita ce tafi ita ce maslahar da tafi girma amsa kiran iyaye wajibi ne wanda babu sabani a ciki amma cika sallar nafila akwai sabani wajibi ne ko ba wajibi bane wadanda suna ganin wajibi ne saboda ka fara aiki dole ka cika shi wadanda kuma suka ce a'a ba wajibi bane domin kamar yadda fara shi ba wajibi bane cika shi ma ba wajibi bane to amma idan zaka iya samun maslahar guda biyu ma'ana zaka iya gaggauta sallar ka je wajen iyaye wannan shine yake wanda shine abinda Ibn Abi Zayd malam mai risala ya rinjaye da shi a cikin littafin sa An-Nawadir wa Ziyadat idan kuma ba zai iya yin haka ba ma'ana kamar ana yin misali kawai kana ka fara sallah kenan sai mahaifinka ya kira ka ko mahaifiyarka ta kira ka to nan wajen sai ka fita ba za ka yi sallama ba in kai sallama sallah ka daki sai ka sake wata saboda ka in kai faqihi ne ba za ka yi sallama ba sai kawai ka tafi ka je ka ce gani ai sallah nake in kai in yace to wato je ka ƙara ka sallah in kuma bai sai da ah to ya za ya kana sallah kuma ka zo wajen kira na yace in so sai kai masa bayani in kai masa bayani to shi kai jin ƙarin sallar ko kuma yace dama abu kaza ne sai ka koma sai ka ci gaba da sallar bi azhar alwajhain abin da yake shine mafi zahiri a cikin mazhabar maliki ma babu zancen qabli babu zancen ba'di babu jada domin wannan abin da kai da'a ne baya baka ƙara daga cikin jinsin ayyukan sallah ba saboda haka kawai zaka cika sallar ka ne bina'i zaka yi a kai kamar mutumin da yake haɓo ne kamar yadda yake a fatuwar sahabbai da tabi'ai mutumin da yake haɓo a cikin sallah aka ce sai ya rike hancinsa kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyib ya faɗa sai ka fita daga cikin masallaci ba ko da ka juya ma kibla ka je ka wanke haɓan ka sa jini ya toshe jini ya daina zuba sannan ka dawo in a cikin jam'i ne sai ka ci gaba tare da liman ka ci gaba tare da shi abinda ya kubce maka in aka yi sallama sai ka cika in ka same shi a inda yake shi kenan ka ci gaba in ka samu an yi sallama ka tara ka da kanka wanda shi ake cewa albina idan a sallar farilla ne to shi ma kauli bi ne a matsabar mani jiwa asalin farina ne idan za ka iya gaggautawa kai sallama ka gaggauta kai sallama sannan ka ji amma idan ba za ka iya gaggautawa kai sallama ba to waɗansu suka ce wannan farina ne sai ya sallama sannan ya je waɗansu kuma suka ce a ko farina ne haka zai tafi ya je ya amsa kiran nasu wanda yake nuna girman haƙƙin iyaye a cikin addinin musulunci ko musamman kun ga akwai hadisin Jurayj wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa a cikin sahihul bukhari wanda yake bauta a cikin sauma arsa wanda ta kira shi yace ummi wa salati ya sake kiran sa yace ummi wa salati ya sake kiran sa yace ummi wa salati sai daga baya ya sauko yace ai sallah yake ran ya tashi yace kada Allah ya kashe ka sai ya nuna maka fuskar matan banza ina cikin haka wata mace ta zo ta zarge shi da kan cewa shi ne ya mata cikin shege gaka ake aka ce ashe haka Jurayj muna ganin ta bawon Allah ake haka yake aka zo yana can sama aka ce sauko ko mu rusa gidan ake kai mutumin banza ne aka aka sa mutane a kan ya sauko yana saukowa aka ce ga shi da abin da yayi yayi cikin shege da ta ta hai sai sheda sai yace to a bashi lokaci ya alwalai sallah ya roki Allah sai ya zo ya samu yaro yace kai yaro wani ne ubanka sai ce mai kiwon awaki ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wanda ya magana a tsumman haihuwa in banda annabi Isa sai sahibu Jurayj to Allah ya baki karama amma sai da Allah ya garfe shi ya masa ibtila'i saboda bai amsa kiran umma bai bi mahaifiyarsa ba sai sa Imam al-Qurtubi yake cewa da Jurayj faqihi ne sai ya gane cewar amsa kiran uwarsa wajibi ne nafila da yake yi sallar da yake ko nafila ce sai ya bar nafila domin ya waje da Jurayj faqihi ne sai sa ake san ai bauta da ilimi ake san ai ilimi tare da bauta da kuma kafin ai bautar to a shahid wannan ayar Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin kitabut tafsir wajen bayyana wato hukuncin wajen ya kawo hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla na amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum yake sallah sannan Allah ta'ala ya ce wattaqu fitna ku ji tsoron fitna wato ku kiyayi ku sanya tsakaninku da fitna ku sanya maka kanku ya kaya tsari abinda zai tsare ku daga samuwar fitna ma'anar fitna a nan wajen jarabawa wato abinda zai jaraba ku ya sanya ku bar addini fitina shine ana amfani da fitina akan rarrabuwar kai sau da yawa ma'anar ta kenan saboda in kai ya rarrabu to babu addini yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma sahabbai irin minnar da ya musu irin baiwar da ya musu na taimako na addini da ya musu da ƙarfafa su da ya yi da nasara da taimakon su da ya yi da mala'iku da amsa addu'ar su wajen neman nasara Allah ya ba su nasara da kuma jefa tsoro a cikin zukatan abokan gabansu da samun nasara a kan abokan gaba tare da kan cewa su kaɗan ne ba su da tanadi ba su da yawa ya nuna musu duk Allah maɗaukakin sarki ya wannan albarkar fa sun yi biyayya da Allah da manzansa ne to shi sa ake ta maimaita biyayya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya ambaci biyayya da Allah da amsa kiran Allah da amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kuma ku farga ku ji tsoron fitina wanda in ta zo ba za ta samu wanda suke laifi kawai a cikin ku ba cewa yayin da ku kuka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ga amsawa kuma kuka kyale su akan rashin amsawar su to fitina za ta zo domin kai ya rabu kai ya rabu abinda ake cewa rarrabuwa ta addini kenan waɗansu ce su ga inda za su yi waɗansu kuma suke su ba za su yi addini ba kuma wanda suka ce za su yi addinin su kyala wanda suka ce ba za su yi addini ba ba za su yi musu wa'azi ba su dawo da su hanya a ci gaba da zama su sai kai ya rarraba kalma ta saba ya zamanto kalmar musulmi ba ta zamanto ɗaya ba kalmar musulmi ta zamanto ta rarrabu to wannan shine Allah abinda Allah yake ta ku ji tsoron wannan fitina wato ku ji tsoron ku zauna a cikin a al'umma waɗansu suna bin Allah waɗansu kuma sun kusa ba Allah kuma ku ci gaba da zama wanda ba sa bin Allah ba ku musu aji kale su akan saban Allah su in kuka yi haka to sai musiba ta zo wanda ba za ta tsaya kawai akan wanda suke sabo ba za ta gani ko wadanne ne shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da dama suka zo yana magana akan musiba da take zuwa a har sahabbai kuma yanda zo a hadisin ummu salama take anahliku wa fina salihuna ya rasulullah halaka za ta zo mana alhali akwai salihai a cikin mu yace na'am idan kafura al-khabar yace kwarai idan barna ta yawa in dauka ta yawa a cikin al'umma sun dauka ta yawa a cikin al'umma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka ga munkari ba su tashi sun gyara shi ba, to Allah sai ya game su da azaba. Salihai a cikin al'umma su yi ta addu'a, Allah zai amsa addu'ar su. Kuma shine abin da muka faɗa a cikin tafsirin suratul A'raf, cewa wanda ba su inkarin munkari ba dukkan su halaka suke zuwa musu. Sannan sai Allah ya tashi kowa akan aikinsa. Ya zo a cikin hadisin Aisha kan cewar idan arada Allah tawf ahla nikmatihi bi satwatihi, idan Allah ya yi nufin wato wanda suka cancanci azabarsa ya saukar da azaba a gare su, wa fihim salihun, a cikin su kuma akwai salihai wanda yake su ba ahlun nikma bane, ammahum Allah bil azab thumma ba'athahum ala a'malihi, sai Allah ya gane da su da baki daya da azaba, sannan ranar alkiyama ya tashe su da ayyukansu. Waɗannan ba su yi aikin barna ba sai a ware su, amma a duniya tsira ba za su tsira ba. Tsira kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ga masu wa'azi, masu hana alƙafo. Shi ya sa yake da muhimmanci, wa'azi yake da muhimmanci a cikin al'umma. Idan al'umma ya zamanto ana ta barna, ba a kuma wa'azi a ciki, babu alkhairi a cigaba da zama a cikin wannan al'umma. Saboda haka kada mu yi wasa da sha'anin wa'azi, shine Allah yake gargaɗinmu ku ji tsoron irin wannan fitinar. Wadda idan ta samu tun ta afku ba za ta wato tsaya a kan wanda suke sako kawai ba. A nan akwai wajihi na harshen Larabci, sau da yawa mutane suna ɗaukan wata ko fitnatan lasu shi bannan ladina zalamu sifa ce ta fitina. Wato ku ji tsoron fitina, wadda wannan fitinar sifar da ita ce ba ta samun waɗanda suka yi laifi kawai. Wannan ku a harshen Larabci ba haka ba ne, domin a harshen Larabci jumla wadda take ba ta labari ba ba ta zamantowa sifa ga wata kalma, ba ta zamantowa sifa ga wata kalma. Kamar yadda Imam Malik yake cewa wamna'u na iqa'a bati sanadi wa in taqa fal qawla adrib tusibi amir tusibi wamna'u na iqa'a bati sanadi, a wajen na'as da man'uf yake kada ka kawo jumla wadda take as-sanadiyya kamar jumlatul amr, tunda wannan jumla ce wadda take ta hali. La tusibanna alladhina zalamu minkum hasa, kada ta samu wadanda suka yi zalunci daga cikin ku su kadai, domin wannan fi'ili ne. La dinnan nahiya ce, ta hali ce. La tusibanna kuwa mabni ne ala al-fath, saboda ya hada nunu tawkid, ba fi'ili ne mudari, ba fi'ilul mudari bane mu'rab, fi'ili ne mudari amma mabni ala al-fath littifali bi nuni tawkid. Abinda yasa ya zamanto Sheikh Abdullahi sai ya kaddara yace sai akan waɗanda shi yasa kuka na fassara muku da fassara Sheikh Abdullahi ne, wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum ay in waqa'at la tusibanna alladhina zalamu, wa tusayid zamanto la tusibanna alladhina zalamu jawabi ne na sharati, jawabul amr ne, jawabul sharf ne, an kaddara kan cewa in ka afku to ba za ka samu waɗanda suke zalunci su su kaɗai ba. Waɗansu kuma malamai sai su kaddara abinda ɗan Malik yake cewa idan ta zo ban kaula azmir tusibi, ka kaddara kan cewa akwai maqulul qawl, ai ku ji tsoron fitina wadda ake ce mata kada ke wato kada waɗanda kada ta shafi waɗanda suke zalunci kawai, kamar ana ce ma musiban ne ke musiba kada ki tsaya a kan wanda suke zalunci kawai, haka ake ce mata. Wato shine sifar musibar wadda ake gaya mata haka. Wannan abin da yasa na faɗa haka saboda sau da yawa mutane suna kaddara cewa la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa bayani ne na wataqu fitnatan, to ba sifa ba ce, ba bayani ba ne. In kana so ka ɗauke ta kai wannan tabirin ɗaya daga cikin waɗannan, in ma jawabu sharh na sharhi wanda yake mahdhub an shafe shi, wa in ma magana ce wadda yake an shafe abinda aka faɗa, wato qawlun wato maqulul qawl wanda an kaddara samuwarsa, wanda shi maqulul qawl din shi qawlin da aka kawo maganar da aka shi qawlin da aka kawo shine sifa na wannan na asifa. Sannan Allah ta'ala yake ku sani cewa Allah ne sananun ukuba ne. Akwai nukta wajen fadin ya Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul, idan kuka kula a cikin wannan sura ana takarrara umarni da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. wannan abin da yake nuna mana shine muhimmancin tunatar da mu'minai ba'ar Allah yayin da suka gani ni'imar Allah, saboda sun gani ni'ima wanda yake mai girma, nasarar da aka samu a yakin Badar. Wannan nasarar da aka samu wanda take ta zo musu ba zata babban ni'ima ce, saboda haka ya dace a tunatar da su muhimmancin da'ar Allah, domin da'ar Allah ita ce albarkacinta ne ya kawo musu wannan ni'ima, wannan nasara. Dan haka yana da kyau koyaushe muka ga wata ni'ima, addu'a ce muka yi Allah ya amsa mana, damuna ce muka samu mai albarka, nasara ce muka samu akan abokan gabanmu wanda suke mana mummunan kaidi akan addininmu da kan rayuwarmu. To ya dace a lokacin nan mu tunatar da kanmu wa'azinmu ya zamanto tunatar da kai akan wato muhimmancin riko da addini da komawa ya zuwa da addini, domin albarkar addinin ne Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan ni'ima. Wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da za mu kula a cikin wannan sura da ta sauka a yakin, a bayan yakin Badar, cewa ana ta tunatar da mu kan da'ar Allah bi munasabar nasarar da aka samu a wajen yakin Badar. Na'am.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم
Allah yake wasuru in antum qalilun mustad'afuna fil ard, kutuna yayin da ku ne kadan yan turari, mustad'afuna fil ard ababan raunanawa, masu rauni a bayan kasa a garin Makka, takafuna an yatafaffakum nan, kuna jin tsoro mutane za su kauce ku cikin sauki, za a halaka ku a gama da ku saboda ba ku da yawa, ba ku da karfi. Fa'awa ku, sai Allah ya tattaro ku ga baki ɗayan ku ya zo ya ba ku waje shine Madina. Wa ayyadakum bi nasri, ya karfafa ku da nasararsa, irin wannan nasara da ya ba ku lokacin yakin Badar. Wa razaqakum min at-tayyibat, ya azurta ku daga dadadan abubuwa, ganimar yakin Badar da ya ba ku, da kuma sauran arziki da ya ba ku yayin da kuka zauna a Madina, wanda suke ba su da komai. Al-Ansar suka raba dukiyarsu, rabi suka bama ƴan uwansu muhajirun rabi, sawa'un jari ne, sawa'un amfanin gona ne, kai hatta mata haka suka raba matan su. Sai muhajir dan Ansar sai ce, to ga mata na guda biyu, wacce kake so? Ba ma shi ne zai ce to ga wadda, ga wannan wadda baya so, din ba sai ce wacce kake so cikin su, wataƙila kuma bowar taka ce zai ɗauka, amma saboda imani sai ta yarda. Duk wani ya daga cikin arzutawar Allah da ya yi ga musulmi bayan halin su na da, ya arzuta ku daga daɗaɗɗen abubuwa, la'allakum tashkurun, domin ku zamanto masu godiya. Wani yana ɗaya daga cikin usulin godiya, yana ɗaya daga cikin wajibin godiya, tahadduth bin ni'ima, ambaton ni'ima yana daga cikin godiya, shine godiyar wato bil lisan. Godiya ana yi da zuci, ana yi da harshe, ana yi da aiki. Daga cikin godiya da harshe shine kai bayani da ni'ima, kace da na kasance kaza, da ni ba komai ba, da jahili nake, Allah ya bani ilimi, da ba kowa nake ba, ina ta yawo, ina ta gararan ba, babu aiki, Allah ya bani aiki, da ni ne kaza. To yawanci kuma mutane, mutum bisa ɗabi'arsa baya so a tuna masa da da, baya so a tuna masa da da. Kun tuna kissar na Bani Isra'ila, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mai Barak, mai kuturutula da sauransu, da makaho da aka zo aka tambaye su, da wanda aka zo aka samu kuturu bayan Allah ya ba shi kyakkyawan tufa da kyakkyawan fata da sauransu, aka tuna masa, ita a shi bai san wannan ba, yaushe ake wannan? Kamar mutum ne ka bar waje da can an san ka kai dan jako ne, da kyar kake samun abin da za ka ci, sai ka zo ka bar inda kake, ka dawo wani gari, Allah ya rufa maka asiri, aka mayar da kai wani abu, ka zama babba a wannan gari, wanda suka san ka a can sai su zo, wane ne a kira ka da irin sunanka wanda ake kiranka lokacin da kake dakon nan? Sai ya sha kunu, wai shi ba sunanka kenan ba. To amma salihi fa, da suka zo ka samu salihi daga cikin salihan bawa, yake kwarai da haka nake, amma Allah ya yi min kaza, ga dukiya ta nan, dauki abin da kake so, in dai dan Allah ne. da da ma'ana na ruwaito hadisi to wannan kun san dai wannan halin to shine Allah yake tunatar da musulmi wannan ku tuna da yanda kuke lokacin da kuke a Makka su kalilan dududu mutane nawa ne suka musulunta dududu mutane nawa ne suka musulunta ba su da yawa juma'ar lokacin da suka hijira hijira farko lokacin da suka yi ba su da yawan ma da har za su sallar juma'a sai daga baya suka da sallar sai daga baya Musa ibn Umair ya musu sallar juma'a ga rauni kuma kowace za a iya halakar da su Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan to shi yasa koyaushe ana son bawa ya rinka haka musulmi ya rinka tuna baya ka tuna irin da yadda kake da yanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima domin ka zamanto mai godiya to a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa da zaburarwa a kan godiya ga ni'ima domin ka dawwama domin ni'ima abin da yake sa ka dawwama kenan godiya godiyar Allah ga wannan ni'ima din idan ko baka gode ma Allah ba ni'ima yanzu nan sai ka kuce na'am
ya ayyuha alladhina amanu la taqulu wa aqulu taqulu ana nabikum wa taqulu
Ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allahu war rasul Allah yake ya ku wanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa wa taqulu amanatikum kada ku ha'inci amanonunku wa antum ta'lamun alhali kuna sani wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna kuma ku sani cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne jarabawa ne wa annallaha indahu ajrun azim kuma cewa lalle Allah lada ne girma a wajen sa yake wato kamar yanda Allah ta'ala yake istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa kiran Allah da manzansa shine da'a zahira to a batini ma kada ku amsa ku da'a ga Allah ta akoi shine sai ce la taqulu Allah domin khiyana wato saboni koyayye a cikin zuciyarku kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku da'a gare shi zahiran wa batin a bayyane da kuma a koyi kada ku yi a bayyane domin kawai kuna ganin mutane su ce ai ku masu da'a ne kuna tare da jama'a kuna tare da al'ummar musulmi gabaki daya amma a koye kuma kun kullaci ha'inci da Allah kun kullaci ha'inci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci ga addinin musulunci kada ku yi haka Allah yake kada al-khiyana abin da yake nufi da al-khiyana asalin ta al-khawn an-naqd kawai domin wanda kai kuma kamar yanda yake amana shine cikawa al-itmam idan ka bawa mutum idan ka ha'inci mutum ka tauye masa haƙƙinsa to kada ku tauye haƙƙin Allah ta hanyar wato ku kullaci rashin cika wato alƙawarin da kuke ma Allah addini gabaki daya alƙawari ne tsakanin mutum da Allah da kuma tsakanin mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ar Allah zahiran wa batinan cika wannan amana ne wannan ayar waɗansu daga cikin malamai sun ambaci kan cewar ta sauka ne akan kisar Abu Lubaba Abu Lubaba ɗaya daga cikin al-Ansar wanda yake yana daga cikin halifan Banu Qurayza daga cikin kabilar Aus lokacin da kabilar Banu Qurayza suka haince manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khandaq ya tafi je yi musu hisab mala'ika Jibril ya gaya masa yace ku mu mala'iku ba mu sauke kayan yakin mu ba har yanzu muna nan domin yakin bai kare ba yace ka tafi zuwa Banu Qurayza zan je in jefa razani a cikin zukatansu har sai sun sauko akan hukuncin Allah to aka je aka yi musu hisab shi kwana wajen 40 suka ce a kira a turo musu wakili a turo musu Abu Lubaba sai aka tura musu Abu Lubaba wannan kisar Zuhri ya ambace ta da kuma waɗansu daga cikin tabi'ai saboda haka mursala ce tunda Zuhri tabi'i ne ba sahabi ba bai gani ba Abu Lubaba da ya je sai Yahudawa suka ce mata idan muka yadda muka sauka a kan hukuncin Sa'ad ibn Mu'az da aka bijiran mana kan cewa mu karɓe shi a kan wanda zai hukunci tsakaninmu me kake ganin zai faru sai ya musu haka ya yi ishara da wuyansa cewa yanyanka ku za saboda ka kusan abin da ake ciki yana yin wannan saboda matansa da ƴaƴansa da dukiyarsa suna cikin Bani Qurayza. Saboda haka rauni na ɗan adam sai ya ɗaibe shi, yana ganin in yi haka za su tsare masa dukiyarsa da ƴaƴansa, ba abin da zai same su. Yana yin haka sai ya halinci Allah, ya halinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tona asirin musulmi a gaban makiyaya musulmi. Sai ce to shi kuwa zai je ya tsora kansa a jikin al'amudi da jikin al'amudan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zai kwance kansa ba sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo ya kwance shi. Sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace da ya zo wajena na nema masa gafara Allah, sai Allah ya yafe masa. Amma tunda ya tafi ya mai da al'amarinsa ga Allah, to sai a jira hukuncin Allah a kansa. Haka ya zauna kwana da kwanaki, a wata riwayar an ce kwana 40 Abu Lubaba ya tana nan yanzu a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk riwayar ta Abu Lubaba tana nan a cikin rauda, a cikin rauda a layin farko al'amudan farko akwai istiwanatul haram, al'amudin da shi ne a cikin bangon ɗakin Aisha ummul mu'minin, shi ne inda ake sanya ma masu gadi suke tsayawa suke gadin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga gefen baya kuma a afwan ta farko yake istiwanatul sarir, inda ake sanya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam gadinsa in yana itikafi. Sannan daga baya kuma istiwanatul haram, inda masu gadi suke tsayawa. Kamar wannan kuma yake istiwanatul Aisha, ita ce kusa da minbari, ta bayan ta yake istiwanatul Abu Baba, anan yazo ya daura kansa. To yana cikin haka sai da aya ta sauka tukuna wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyan ata Allahu an yatuba alayhi. Daga cikin su akwai waɗansu sun yarda da laifin da suka yi ma Allah, sun shudanya kyakkyawan aiki da mummunan aiki, ana tsauna Allah zai karɓi tubansu, Allah ya fi zai karɓi tubansu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin Ummu Sa'id, ya gaya wa Ummu Salama ga aya, sai ta buɗe taga, sai masa bishara ta ce abshir ya Abu Lubaba bi tauba, sai albishir da tuba, sannan Allah ya karɓi tubansu. To an ce wannan shine ha'intar, shine Allah yake cewa kada ku yi irin wannan. Aka ɗauko kuma da wannan aya wanda yake idan haka ne kaga wannan hadisa ta afku bayan yakin Badar da shekaru kamar uku, tunda Ghazwatul Khandaq an yi ta a shekara ta biyar. Saboda haka daga cikin waɗansu suro, waɗansu ayoyin sun sauka bayan yakin Badar, amma an kawo su saboda munasabar yakin Badar a nan wajen, ko kuma yana daga cikin abin da ta takarrara nuzuluhu, don waɗansu ayoyin sukan sauka su sake sauka, cewa ayar ta sauka domin wa'azi ga muminai bayan yakin Badar, ta sake sauka domin wannan hadisa ta Abu Lubaba, saboda tana da munasaba da wannan. Wannan duk yana faruwa a cikin saukar Al-Qur'ani. A shahid dai mutum kada, wato kada ku ha'inci Allah, ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kada ku ha'inci amanonin ku, wato kada ku ha'inci mutane a cikin abin da suka ba ku na amana, wanda ya nuna tsarin amana a cikin dukkan mu'amalar da za ka yi, koda da kafiri ne. Idan kafiri ya amince maka dole ka cika masa amana. Idan ka san ba za ka cika amana ba, to fambid ilaihim ala sawa, kace to da tsayin da kai babu amana, na mayar maka, babu wani kulla, babu wani alkawari tsakanin da kai. Ayi ta balo-balo kusan cewar babu yaudara, domin rashin amana hali ne wanda yake ba na mumini ba. Ka ha'inci mutum, ha'inci ba halin mumini ba ne, hatta ga kafiri. In ka san ba za ka cika amanar ba, to ka kira shi ka ce tsakanin da kai babu amana. Fambit ilaihim ala sawa, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. Ba haka na faɗa ba da ko? Ba fambit ilaihim na ce ba ko? Fambit ilaihim, wa in ma takhafanna min qawlin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. In kana jin tsoron ha'inci daga waɗansu mutane, to ka warware alkawari, ku zamanto da ku da su duk daidai kuke a wajen sani cewa babu amana, babu aminci tsakanin ku. Ma'anar wa antum ta'lamun alhali, kuna sani, wato kuna, in ma dai kuna sani cewa cin amana haramun ne. Wa in ma kuma wato da saninku, kun da saninku ba da gafala ba da gangan ku je ku wato ku ci amana, kada ku yi haka. Sannan Allah ya musu wa'ayi mana wa'azi, yace kuma ku sani cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne, jarabawa ne. Wannan yana yawaita a cikin Al-Qur'ani, ambaton dukiya da ƴaƴa a matsayin wato jarabawa, domin yawanci abin da yakan sa mutum wato ya ci cika haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine san abin duniya. Kuma yawanci me yasa kake san dukiya? Dan ka tara, saboda in ka mutu ƴaƴa ya zama to kan cewar sun samu abin da yake, ba za su tozarta ba. To wannan ƴaƴan da ƴaƴa da dukiya din fitina ne, domin zai sanya ku kuje har ku ketare haƙƙin Allah har ku hayinci Allah ku hayinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tabi ko ba za ka samu komai ba na duniya sai abinda Allah ya riga ya rubuta maka kuma ku sani cewa lada mai girma yana wajen Allah ko daitarwa ne wannan kan cewar lada mai girma yana wajen Allah wato lahira kafi saboda girman ladan da ke ciki sarewa daga cikin alkhairin abinda ke wajen Allah jalla wa ala cewa ba zai sauki bakin ciki ba in ma kun bar ƴaƴan kamar yanda aya ta zo kan cewa abinda za abinda ake cewa Allah khawfun tatanzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wala tahzanu wato ba za ku bakin ciki akan abinda kuka bari ba a bayan ku na ƴaƴan ku da sauran dukiyoyin ku da kuka bari a baya wato Allah ba zai bakanta muku rai akan su ba wannan sha'anin cika amana yana daga cikin manyan al'amura a cikin addinin musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har misali ya kawo ne yanda amana take sauka da kuma yanda za a dauke amana kuma amana wannan sifa ita ce a bar nema babba wajen sha'anin shugabanci domin shugabanci amana ne na al'umma gabaki da an tattaro amanar al'umma ne duk an danka wa shugaba saboda haka yana da ikon ya in ya tashi zai ha'inci ba mutum ɗaya ko biyu zai ha'inta ba duk al'umma zai ha'inta saboda haka kaga ya cancanci wanda ya cancanci shugabanci shine mai amana shi yasa sayyidina Umar lokacin da aka ji masa lokacin da aka kake shi ya zamanto ajali ya zo masa ya maida al'amarin ya zamanto shura tsakanin musulmi kan su zafi zuntar da shugaba yace wallahi da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yana da rai da shi zan zaman da shi zan sanya ya shi zan yi wasiya ya zamanto amirul mu'minin bayana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida da mutanen Yaman duka ce a turo musu da amintacce sai ce la'ab asanna alaikum aminan haqqa amin zan turo muku da amintacce amintacce na hakika shine Abu Ubaida to kasancewar sayyidina Umar yayi firasa ya duba wannan cewar abin da ya duba kenan wajen sifar shugaba wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta shi da amana ya nuna kan cewa wanda yake cancanta musulmi su duba wanda yake kowa amana amana ku kana sanin ta ne da addini wanda yake da addini ya tsara haƙƙin Allah to shine zai tsara haƙƙin mutane shine yake da amana amma addinin na gaskiya ba addinin baki ba wanda yake ba shi da amana to ba shi da imani in ma ka ganshi yana sallah yana yin in ma ka ganshi yana sallah yana gaskiya da sauransu abin a harshe ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wajen sifar mala'iku amma munafikai ya faɗe su yace koda abubuwa guda hudu wanda suka yusmanta da su munafiki ne khalis koda yayi sallah yayi azumi yana tsammanin cewa shi yana zuriyawa cewa shi musulmi ne dan haka wanda ya cancanta ku duba yayin da za ku zaɓi shugaba wace sifa ne mai amana shi ya kamata ku duba wanda lokacin an jarraba shi saboda haka ku bincika ku ji yayin da ya rike ma'aikata kaza yayin da kike yayi ba bake ne yayin da aka dora masa nauyin kaza me ya faru da dukiyar al'umma a nan wajen irin abin da ya kamata ku bincika kenan wanda kuka same shi ya tabbata amintacce ne tsayayye ne shi ana neman sa nema da haƙƙinka a bashi yana cewa a shi ya kamata ku nema amma ba wanda yake ya handa munafiku kuma ya zo ya handa munafiku ba amana ita ce abin dubawa wajen shugabanci saboda cikata yara ta da cika haƙƙin kowane mutum a cikin al'umma to kun ga yadda Allah yake karantar da mu littafin kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mu zuwa ga abin da zai rayar da mu wannan shine idza da'akum lima yuhyikum Allah idan yayin da Allah yake kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku abin da zai tabbatar muku da karama da rayuwa ta aminci da rayuwa ta karimci da rayuwa ta mutunci dan haka sai mu kula mu ruko da koyarwar Allah mu ruko da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka faɗa kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori da masu tsoron Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Assalamu alaikum. Dan saurara kaɗan. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum dala dan zauna ka dan minti biyu akwai baki da muka yi a yan uwa daga a kungiyar izala izala ta gida wani samun sunna in kawo mana ziyara za mu ba mu a jagoran tafiyar malam Muhammad Sani a zai dan yi bayani nan.
Thank you.